الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بأ الله تبارك وتعالى لدك من دنجي نيبو maman lakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 17 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 19 ga watan 3 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun zo karshen sura ta 12 a bangaren lissafi suratu yusuf kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata na'am
ina hukuncin musulmi da suke kai kara gidan justice maimakon ga gidan alkali inda ana kwatanta shiga a
musulmi. Wai tambayar dan uwa menene matsayin musulmi da suke kai kara kotu wadda take ta Dawudu alhali kuma ga kotun musulunci gidajen alkalai. To abinda muke so mu sani ba kowane hukunci bane ba alkali yake zartaswa, wanda in ka kalli yanayin alkalan namu ka ce kamar alkalai ne na jikanayi ka dan ba alkalin da ya isa yanke ma burawo hannu ana ba alkalin da ya isa ya jajjefe mazinata. An gane ko kenan tamkar an ba shi wani bangare ne na shari'a wani bangare kuma an hana shi, wanda galibi alƙalan mu abinda suke zartaswa sai abinda ya shafi hukuncin aure ko rabon gado shine galibi ya shari'o'in da suke da kuma kasancewar in an dan samu wata hayaniya kai kawo su ba mutane alqur'ani a tsakankanin su mafi yawa dai shine ko kuma alƙali ya bada izinin ku je ku sa qur'ani. Don haka kasancewar in har babu kotun musulunci wadda take shari'a 100 saman 100 kamar yanda ya dace, to wannan a matsayin larura ne. Idan kaga haƙƙinka zai murƙaye ba laifi kana iya kaiwa waccan kotu domin haƙƙinka ya fito, amma matukar akwai kotu ta musulunci wadda take zartar da shari'a ta musulunci kamar yanda ya dace a matsayinmu na musulmi haramun ne mu kai ƙara wata kotu wadda take ta daban. In har mutum da ya amince da kai ƙara zuwa kotun da ba ta musulunci ba, to wannan mutum yana iya kafirta. Amma wannan Allah ya sani ba a san mu bane ba, a dole ne musulmi yake kai ƙara wajen waɗannan koti. Inda a ce akwai kotun musulunci wanda tsantsa alqur'ani ne da sunna, to baya halatta musulmi ya kai ƙara wata koti wadda take ta daban. Yanzu misali kaddar cewa aka fasa ma mutum kai, yanzu idan ya je gidan alkali menene alkali zai iya zartaswa? Sai dai ya ce ku yi gaba. To kaga kasancewar shi wani abun wani lokaci da rura ce abin ne yake zame ma musulmi tilas, dole ne ka kai ƙara can domin haƙƙin naka ya fito. Idan baka kai ba haƙƙin ba zai fito ba. To amma abin da ya shafi kamar misali irin rabon gado da irin abin da ya shafi wato irin hukunce-hukunce na aure da sauransu waɗanda aka ba alƙalan wannan bangare, to a matsayin mu na musulmi bai ya halatta mu kai kotu wadda take ta dagutu irin wannan shari'a? Me yasa? Saboda muna da kotun musulmi wadda take yanke irin waɗannan shari'a. A matsayin mu na musulmi dole ne mu kai wajen alƙalan musulunci a wannan bangare da su turawan mulkin mallaka wato suka ba su, amma abinda suka rike wancan in ba za mu iya yafewa ba, muna ganin haƙƙinmu zai saraya, to anan muna iya kaiwa can domin haƙƙinmu ya fito. Dan duk shari'ar da aka yi ta ba akan Alƙur'ani da Sunna, wannan shari'a ce ta dajiya. Ubangiji ta'ala sai ya tada ta ranar kiyama ya saki. In ta kai shari'a miliyar dubu, Ubangiji ta'ala sai ya tada ta. Duk shari'ar da ba akan Alƙur'ani da Sunna ba aka yi ta, shari'ar da aka gina ta akan ra'ayi da son zuciya, wannan ko an yi ta ta zauna a nan, a kiyama sai an tada ta. Duk wani mai haƙƙi an ba shi haƙƙinsa. Na'am.
Akan dai wannan tabbata kamar an gane hukunci lalle ba gaskiya ba, kuma inda babu wani saura kai tara da aiki wasu koki, kuma da aka kai nan, amma ni da na kai na yi kudurin cewa lalle kariya ce shi nan malin yana yi hawa.
Ai daman kasancewar koda ka kai ƙara kotun wannan tasu, wai a matsayinka na musulmi kar ka yarda da wannan hukunci ba, kar ka yarda da shi da amincewa a zuciyarka akan cewa hukunci ne, shari'a ce ta gaskiya, sai dai in shari'ar da aka yi ta dace ma Alƙur'ani da Sunna. An gane ko? In ka tabbata a shari'ance a musulunci ma haka ne, sai ka yarda. Amma in baka da dalili da ya tabbatar da wannan hukunci a Alƙur'ani da Sunna a matsayinka na musulmi, bai ya halatta ka yarda. A matsayin tilas ne, kana ki kana kyama, za ka kai ƙara irin wannan kotu. Ko in an kai ƙaranka kana ki kana kyama, sai ka je. Amma tare da cewa in so samu ne a matsayinka na musulmi, ka fi yarda da kotun musulunci inda za a je a yanke maka shari'a, wannan shi ne. Domin duk wanda ya yarda da wata doka ko ma bayan dokar Allah a matsayin cewa ita ta dace ma al'umma a yau, Alƙur'ani da Sunna ba su dace ma jama'a wanda suke rayuwa a yau, wai sun dace ma waɗancan su ma dan ba su waye ba, to wannan babu tantama game da kafircinsa. Duk wanda ya yarda da cewa akwai wata shari'a ko ma bayan Alƙur'ani da Sunna wadda ta dace a zartan ma da al'umma, to wannan mutum ya kafirta. Amma in ka tabbata shirme ne da hayaniya kana kyamar haka, to wannan kasancewar kafirci bai hau kan mutum, ko da shi alƙalin da yake zartar da hukuncin a matsayin shi na musulmi, ko da shi alƙalin jujin da yake zartar da shari'ar ya tabbata wannan shari'a kawai shirme ne da hayaniya. An gane ko? Son zuciya ne ya kai shi ya karɓi wannan matsayi yake wannan hukunci, to wannan matsayinsa azzalimi ne, fasiki ne. Amma in ya yarda cewa wannan shari'a da yake ita ce shari'ar da ta dace, to wannan shi ma ya kafirta. Kwarai. Na'am.
Me matsayin wannan polio da ake da sama a gida sama yara?
To wannan kuma masu bincike sai sun bincika, duk da cewa abubuwa ne akwai shubha a cikinsa. Ga duk mai hankali. Abubuwa ne akwai shubha a cikinsa na wai harkar polio da ake dasa ma a 'ya'yan musulmi, wanda ga abin da ya damu jama'a ba sa maganinsa sai abin da kwata-kwata ma ba a ma san da shi ba. Yanzu in ka ɗauka karce guda za ka ɗauka a unguwar ku, in aka ce ka huddo mutumin da yake da shan inna an baka aiki, mutumin da yake da kambari. Idan aka ce a karce guda ka huddo mutum biyu masu irin wannan cutar an baka aiki. Amma abubuwa ne da yake akwai wani abubuwa na manakisa a ƙarƙashin haka, shine ake ta zuba kuɗaɗe, ake ta zuba kuɗaɗe, abin ya ki ƙarewa. Akwai wata manufa wadda take taso a ƙarƙashin haka, sai dai wayankuruna wayankurullah wallahu khairul makirin. Duk abin da suke tukawa na makirci, Ubangiji subhanahu wata'ala zai ci gaba da warware shi, kuma zai maida musu makircinsu, kuma duk dukiyarsu ce suke sarrafa ta a banza, kuma za ta kasance musu nadama, sannan kuma za a rinjaye su, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabu walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Shi musulunci kamar yanda Hausawa suke fada ganji ne wanda sara da sassaka ba sa hana shi toho. Duk makarkashi yadda za a ma musulunci ayi ta ciyar da dukiya domin a ga an raunana shi an raunana mabiyansa, to mutum zai gaji ya bar musulunci yana nan. Musulunci nan alƙawari ne na Allah sai ya dangana da alƙiyama. Wanda zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal mushriku. Kamar yadda wani mawaki yake cewa kana bihi sakratin yawman li yuflikaha falam yadirha wa auha qarnahu alwahidu. Yace kana bihi sakratin, wai mutumin da yake fada da gaskiya yace kana bihi sakratin, yace kamar mutumin kana bihi sakratin yawman li yuflikaha, kamar wato bunsurun dutsi ne wanda yake kai ma dutsi karo. Shi menene nufin sa wato waye wargaza dutsi? Yace falam yadirha, wannan gunsuru bai cutar da dutsi ba, wa auha karnahu, amma ya raunana kafansa, sai dai kafansa ya karye amma ba zai iya fasa dutsi ba. To haka musulunci, duk abinda za a masa na makarkashi ya za a bar shi, amma duk mai hankali ya san akwai wasu abubuwa waɗanda suke na dasisa a karkashin wannan polio da ake dasa ma yayin musulmi, wanda duk ga cututtuka waɗanda sun damu al'umma an ki zuba kuɗi a yi maganin su sai abinda ba a san da shi ba. Kuma wai anan a fi sabilillahi, ai ya kamata mutum ya dauka hankalinsa, wai in ka hana a ba ɗanka wa za a je a kai ka a kulle ka ba, dan ka hana a ba ɗanka ba, wannan ɗan ba naka ne. Amma fa a yau inda a ce za ka je likita a rubuta masa wani magani, in baka da kuɗin siya ba za a yi ba, sai dai ɗan ya mutu a nan, sai dai ɗan ya mutu, ba za a dau maganin ba a masa. To amma shi wannan dole da karfin tsiya za a tilasa ka a ma yayan naka, kuma abu ne tun lokacin da aka fara shi sai a ce an gama, kuma sai an kwana biyu sai a ce wai an samu mutum daya a wuri kaza, dole kuma duka da gari kasa ga wannan da gari kaza da kaza da kaza gaba ɗaya sai an yi. Duk da cewa akwai malaman da a nan Najeriya sun tattara likitoci kafin na Indonesia da irin na Pakistan da irin na India, likitoci waɗanda suke musulmi, wasu sun yi bincike cewa akwai abubuwa waɗanda suke na makirci a cikinsa, duk da cewa abubuwan da babu tabbas a kan shi bai iya bayyana cewa haka mutum ya fito ya zartar da hukunci a kan shi. To amma akwai waɗanda sun yi bincike sun tabbatar da cewa akwai wasu abubuwa waɗanda suke na makirci a cikinsa, wanda ana buƙatar yanda za a raunana ƴaƴan musulmi ne, saboda sun tabbata musulunci addini ne wanda ya kwadaitar da al'umma ta musulmi dangane da yawan aihuwa. Ta hanyar aihuwa kuma ake samun karuwa, duk waɗanda suka fi ku yawa to sun fi ku rinjaye, za su samu ci gaba su samu galaba a kanku, wanda su an waye gari yau banda dattijawa a ƙasar su babu matasa. Za ka samu ƙasa daga cikin ƙasashen Turai dattawa kusan kashi 80 ne a cikin 100, matasa ba su wuce kashi 20 ba. Amma idan ka zo irin ƙasashen musulmi za ka samu matasa kusan kashi 70 ko 80 a cikin 100, duka dattawan ba su wuce kashi 20 ba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda muka faɗa mun gama sura ta 12 a ɓangaren lissafi, suratu Yusuf kai tsaye insha Allahu ta'ala. Za mu tashi farkon sura ta 13. Wannan sura ta 13 ana kiranta suratul Ra'd, haka ta samu wannan suna wato tun lokacin magabata mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a san da wani suna ba in ba wannan ba. Don haka malaman da suke kula da abin da ya shahi alqur'ani ba su yi sabani ba game da sunan wannan sura, cewa sunanta dai shine suratul Ra'd. Sababin ambatanta da wannan suna da aka ce mata suratul Ra'd, wato domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci wani mala'ika daga cikin mala'ikunsa a cikin wannan sura, shine Ar-Ra'd. An gane ku? Ar-Ra'd suna ne daga cikin sunayen mala'ika ne na musamman mai wannan suna, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati. Ubangiji ta'ala yace ar-ra'du, mala'ikan da ake kiran shi da ar-ra'du, wa yusabbihu, yana tasbihi, bihamdihi, da yabon ubangijinsa. In yace subhanallahi sai yace wa bihamdihi. Wal mala'ikatu min khifati, hakanan mala'iku gaba ɗayansu wato suna tasbihi, suna gode ma ubangijinsu, min khifatihi, saboda tsoron ubangijinsu. An gane ko? Kamar yanda yace ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. To dan haka aka ambace ta da wannan suna. Dan haka anan kafin mu yi gaba, mutumin da ya rantse da ar-ra'du, da waye rantse? Ya rantse da wata halitta, shine mala'ika daga cikin mala'ikun Allah. Duk wanda ya rantse da wata halitta, wannan yayi shirka. Ba a rantsuwa sai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dan haka ita wannan sura sababin ambatanta kenan da suratul ra'd, domin Allah ya ambaci wato sunan wannan mala'ika da yake tasbihi da yabon Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Tare da cewa babu wata sura daga cikin surorin Al-Qur'ani wadda aka ambaci ar-ra'du a fili sama da yanda aka ambace shi anan, illa kasancewar can cikin suratul baqara. Nan ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato yayi ambaci wato ra'd, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa mathalu awka sayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'adun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadhar al-maut wallahu muhidun bil kafirin. Tare da cewa wasu malamai suna fassara ar-ra'du shine tsawa, wato tsawa ta mala'ika, amma kamar yanda malamai suka tabbatar, ar-ra'du suna ne daga cikin sunayen wato mala'ikun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda kuma bayani ya gabata, kowace sura tana samun suna a sanadiyar abin da yafi shahara a cikinta. Kamar yanda idan ka dauki suratul baqara da aka ambace ta suratul baqara, saboda a cikinta babu wani labari, babu wani kissa mafi shahara, mafi ban mamaki sama da kissar nan ta saniya. Babu wani labari a cikin suratul baqara wanda yafi bada mamaki, yafi shahara sama da al'amarin wannan saniya na mutumin da aka kashe a cikin Banu Isra'il, wanda suka zo suka faɗa ma Annabi Musa alaihi salam, ya roƙa musu Ubangijinsa ya bayyana musu wane ne yayi wannan kisan kai. Wanda Annabi Musa ya ba su labarin cewa Ubangiji ta'ala ya ce ku yanka saniya, suka ga kamar cewa an wautar da hankalinsu. Mun ce a nuna mana waye kisan kai, ka zo ka ce mu yanka saniya? A tattakhizuna huzwa, ala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Har dai a ƙarshe suka tabbatar da cewa wannan yanka saniya umarni ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Suka yanka saniya suka fede. Ubangiji ta'ala ya ce fa kunna duribuhu bi ba'dihha, muka ce ku bigi wannan mamaci da wani bangare daga jikin saniyar, idan kuka yi haka to zai rayu. Kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Haka ko aka yi take yanke da aka dau wani bangare na saniyar, aka bigi wannan mamaci take yanke, Allah ya rayar da shi, ya ba da labarin ga waɗanda suka kashe shi, kuma sannan ya koma ya mutu. To dan haka kowace sura abin da yafi shahara a cikinta, yafi mamaki, shine ake wato bata wannan suna. To dan haka shine anan aka ambace ta da suratul ra'd. Wannan sura wasu malamai suna ganin cewa sura ce makkiya, kamar yanda faɗa ce ta Mujahid ibn Jabr, riwayarsa daga Abdullahi dan Abbas, haka nan Ali ibn Talha, haka nan Sa'id ibn Jubair, haka wato Qatada ibn Di'ama, gaba ɗayan su sun tafi akan cewa suratul ra'd wato sura ce wadda take makkiya. Har ma Abu Bishr na fadar cewa na tambayi Sa'id ibn Jubair, almajirin Abdullahi dan Abbas, dangane da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshen wannan sura da Ubangiji ta'ala ya ce wa man indahu ilmul kitab, nace masa a huwa Abdullahi ibn Salam, faqala, sai ya ce kaifa wa hadhihi suratun makkiya, yaya za a ce Abdullahi ibn Salam ake nufi da wa man indahu ilmul kitab, alhali sura ko sura ce makkiya? Shi kuma Abdullahi ibn Salam wa yahudi ne daga cikin malaman Yahuda wanda ya musulunta bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina. Don haka dai waɗannan malamai da muka zano sun tafi akan cewa ita suratul ra'd sura ce makkiya. tare da cewa akwai riwaya ta Ibn Jurayj al-Makki da Qatada wato daga Abdullahi dan Abbas cewa wannan sura kuma sura ce madaniya. An gane ku, sura ce madaniya. Haka Ikrima Maula na Abdullahi dan Abbas, haka Al-Hasan ibn Sa'id al-Basri, haka Aba ibn Abi Rabah, gaba ɗayan su sun tafi akan cewa sura ce madaniya. Wanda ya maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba a darasin mu kasancewar yanda ake tantance sura madaniya da sura makkiya. Idan aka ce sura makkiya a magana mafi rinjaye daga cikin maganganu uku na malamai, duk surar da ta sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira zuwa Madina, sawa'an a Makka ta sauka ko a Madina ko a Ba'if ko ma a ina ne, to wannan ita ce ake kira sura makkiya, ƴar Makka kenan. Idan ku bayan hijira zuwa Madina surar ta sauka, sawa'an a Madina ta sauka ko a Makka ta sauka ko a ina ta sauka a fadin duniyar nan, sai a kira ita sura madaniya. An gane ko, wannan ita ce magana mafi rinjaye daga cikin maganganu uku na malamai game da tantance tsakanin sura madaniya wato da sura makkiya. Ita wato wannan sura, wato malaman da suka ɗauke ta akan cewa sura ce madaniya, wato sun kilga ta a wajen sauka, ta sauka ne bayan suratul kital. Suratul kital ita ce ake kiranta suratu Muhammad, kenan suka ce ta sauka bayan kenan suratu Muhammad, kuma kafin wato suratul Rahman. Don haka sai suka kilga ta a layin jerin sauka sururi cewa sura ce ta 77. Amma waɗanda suka tafi akan cewa sura ce wadda take makkiya, to sun ambace ta kai tsaye bayan suratu Yusuf, sannan kuma kafin wato suratu Ibrahim, kenan shine a jerin kenan saukarta. Tana da adadin ayoyi 43, kamar yadda malaman Kufa suka lissafe. Wasu suka lissafa su ne malaman Madina, su iya abinda suka lissafa adadin ayoyinta aya 44, tare da cewa malaman Sham iya abinda suka lissafa adadin ayoyinta ayoyi ne 45. Ita wannan sura wato abubuwan da ta kunsa wanda take karantarwa, abu na farko, ita wannan sura tana ƙara tabbatar da fondasiyon wanda yake na gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da aka yi masa wahayi na kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala bil ilahiyya, wato game da cancantar ibada da kuma tashin alkiyama da ruguza wato fadar masu ƙaryata alkiyama waɗanda suka ƙaryata manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka za mu iske irin bada labari game da ruguza fadar masu ƙaryata alkiyama ya maimaitu kusan su biyar wato a cikin wannan sura. Sannan kuma surar sai ta yi shimfiɗa a farko game da nuna mana matsayi na Alƙur'ani, cewa Alƙur'ani littafi ne wanda yake saukakke daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda kuma kasancewar littafi ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cike shi da dalilai waɗanda suke masu nuna kaɗaitar shi a cikin ibada. Sannan sura sai ta ci gaba da bayani izuwa wato shi ne ƙaryata mushrikai da irin raya wanda suke game da musu na tashin alkiyama. Za mu iske irin martani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake maidawa ga waɗanda suke masu musan tashin alkiyama. Sannan kuma surar ta ci gaba da yin kashidi wato da jan kunne su lura da abin da ya samu waɗanda suka gabace su na al'ummu, waɗanda suka ƙaryata manzannin Allah, suka ƙaryata alkiyama, to kada su manta ga irin abubuwan da ya samu waɗanda suke gabanin su. Sannan kuma surar ta ci gaba da tunatar da jama'a game da ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya jaddada ma bayinsa. Sannan kuma ta ci gaba da bayani game da cewa Ubangijin da ya halicci halittu shi kadai ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada. Duk wasu abubuwa da mushrikai suke bauta musu ba su cancanci ba a sarrafa musu duk wani abu mai sunan ibada ko mun kankantarsa. Sannan kuma surar tana tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine masani game da duk wani abu wanda yake boyayye, kamar yadda shine masani game da duk wani abin da yake bayyane, duk wasu abubuwa da ake bauta musu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba su san komai ba. Sannan kuma surar ta ci gaba da yin kashidi da barazana game da wato ukuba wadda take aljawiyya, irin azabar da Allah yake saukar ma waɗanda suka kangare masa daga sama. An gane ko? Kenan wannan jan hankali ya zamantu wa'azi ne ga su jama'ar da suka tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma ta ci gaba da tsoratar da jama'a game da yinin sakamako shine yinin alkiyama. Sannan kuma ta tabbatar mana cewa ita duniya ba gidan zama bane, gida wanda yake na tabbata shine kiyama. Sannan kuma ta ci gaba da bayani dangane da tashin karan hanci na mushrikai yanda suke neman manzannin Allah subhanahu wata'ala cewa su zo musu da wasu ayoyi akan fuskar yanda suka kaga, wai in har kai manzo ne to ba za mu gaskata ka ba, ba za mu yarda da kai a matsayin manzo sai ka zo mana da kaza kamar yanda muke bukata. Sannan kuma surar sai ta ci gaba da bayanin cewa masu yaqini game da alƙawarin Allah subhanahu wata'ala, masu gaskata ayoyinsa, wato su ne jama'a na muminai, don haka Allah ya musu alƙawarin dukkan wani alkhairi da jin daɗi a rayuwa ta duniya da makoma lahira. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayanin cewa duk wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da shi na cutarwa game da jama'arsa, to ba kan shi farau ba, manzannin da suka gabace shi su ma sun haɗu da irin wannan cutarwa ta fuskar jama'arsu. Sannan kuma sai ta ci gaba da wato shine jinjinawa da yabo akan wasu jama'a daga cikin ahadul kitabi, waɗanda suka yi imani da cewa alqur'ani littafi ne wanda Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alai. Don haka kuma a kusan ƙarshe surar sai take bayani dangane da haƙiƙanin alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da abinda Allah yake tabbatarwa da abinda Allah yake shafewa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Wallazi unzila ilayka min rabbika al-haqqu walakinna aktharan nasi la yu'minun. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Wato Ubangiji ta'ala ke fada alif lam mim ra, waɗannan harfa kamar yanda bayani ya gabata a farkon sura ta biyu daga cikin surori na Al-Qur'ani suratul Baqara, irin waɗannan harfa na babbaku Ubangiji subhanahu wata'ala na buɗa wato wasu surori da irin waɗannan harufa da domin ƙalubalantar waɗanda suke ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kage alƙur'ani da kansa, ba wahayi bane ba daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Domin waɗannan harufa harufa ne na babbaku, harufa ne waɗanda suke na larabci, wanda da waɗannan harufa suke tsara maganganunsu. Kenan in har suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya shiga daki ya kagi wannan alqur'ani, ya fito ya fada ma jama'a cewa Allah ya turo masa wannan sako, to ai su ma larabawa ne waɗanda suke tamkar shi, su ma su shiga daki su kirkira su fito su fada cewa sako ne Allah ya turo musu. An gane ko? Don haka dai waɗannan harfa Ubangiji Ta'ala yana buɗa irin waɗannan surori da su don nuna cewa Al-Qur'ani littafi ne wanda yake gagaraba dau, wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shine yayyo wahayinsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kenan, kamar yadda muka yi bayani, malamai dangane da kokarin fassara waɗannan kalmomi kuraman baki akalla sai da aka samu fada sama da 30 ta magabata, amma kowace fada babu wani dalili wanda za a dogara akan shi in ma Al-Qur'ani ko sunna akan tafsirinta. Don haka dai fada mafi rinjaye mutum ya ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik, Allah shine masani game da abin da yake nihi wato da waɗannan harfa. Sai ya ce tilka ayatul kitab, wato waɗannan labarai da muka kissanta maka Ubangiji Ta'ala ya ce ayoyi ne waɗanda suke na littattafan da suka gabace Al-Qur'ani, kenan At-Taura da Injila. Idan ka ɗauki lafazin Al-Kitab a nan, Al-Alif wal-Lam li bayanil jins, kenan abinda ake nihi Al-Kutub, kamar yadda yake cewa kanan nasu ummatan wahida فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ الْكِتَابَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ كَيْنَن تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَدَنَّن لَّبَارَي دَ مُكِي بَاكَ آيُوِي نِي وَاتُو نَلِتَتَّفَن دَ سُكَ غَبَاچِي الْقُرْآنِ كَيْنَن التَّوْرَاةَ دَ إِنْجِيلَ كُو كُمَا كَ دَوْكِي أَبِنْدَ أَكِي نِهِي دَ الْكِتَابُ شِينِي الْقُرْآنِ تِلْكَ وَبَنْجِي تَعَالَى يَچِي وَدَنَّن wato labarai da muke baka ayatul kitab ayoyi ne waɗanda suke na Al-Qur'ani. Sai yace wallazi unzila ilayka, yace kenan wannan sai ya zamanto wato sai ya zamanto kenan wato min babi wannan adaful bayan ne kenan. Wallazi unzila ilayka, wannan abu wanda muka saukar da kai muka saukar maka kenan Al-Qur'ani, yace wallazi unzila ilayka min rabbika, wannan littafi wanda muka saukar maka wanda aka saukar maka daga wajen Ubangijinka, huwal haqqu, wato min rabbikal haqqu, ma'ana gaskiya ce kasantacciya daga wajen Ubangijinka. Kenan sai ya zamanto anan allazi, sai ya zamanto kenan wato mubtada ne, khabar insa shine kenan al haqq. Sannan kuma kana iya daukan kenan allazi ya zamanto wato adafi ne kenan akan alkitab, da yace tilka ayatul kitab, kenan waɗannan ayoyi ne waɗanda suke kenan na littattafan da labaran da muka karanta maka kenan ayoyi ne na littattafan da suka gabace Al-Qur'ani, kuma da Al-Qur'anin da muka saukar maka. An gane ku? Ko kuma kenan ya zamanto tilka waɗannan labarai da muke baka ayatul kitabi ayoyi ne na littattafan da suka gabace Al-Qur'ani, At-Taura da Injila. Sai yace wallazi, wannan littafi, an gane ko, wallazi unzila ilayka, wannan littafi wanda aka saukar maka min rabbika daga wajen Ubangijinka, al-haqqu gaskiya ce wanda take kasantacciya wanda babu kokonto a cikinta. Don haka sai yace walakinna aktharan nasi, sanadi mafi yawan mutane, la yu'minuna, ba sa imani game da kasancewar Al-Qur'ani daga wajen Allah Subhanahu wa Ta'ala yake. Don haka kenan wannan martani ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake maida musu akan da'awar su ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kage Al-Qur'ani. Don haka anan Allah yake maida musu martani yace wallazi unzila ilayka min rabbika, wannan littafi wanda aka saukar maka daga wajen Ubangijinka, al-haqqu gaskiya ce wanda take tabbatacciya. Walakinna aktharan nasi la yu'minun, sanadi mafi yawan jama'a ba sa imani da shi. Allahu alladhi rafa'a as-samawati, Ubangijin da ya saukar da wannan littafi shine Ubangijin da ya daukaka wato sammai, bi gairi amadin taraunaha, ba tare da wato wani ginshiki ba wanda ya tukare ta taraunaha, haka kuke ganin sama ga ta nan a tsaye, an gane ko, ba tare da wani ginshiki ba wanda ya tukare ta. Nan Ubangiji Ta'ala yana nuna mana girmansa, yana nuna mana kuma gaskiya ta Al-Qur'ani, da ya nuna cewa shi ya saukar da Al-Qur'ani, kuma Al-Qur'ani gaskiya ce wanda take kasantacciya daga wajensa, wanda ya saukar ma bawansa Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi, sai ya nuna girman shi, shi wanda ya saukar da alqur'anin, sai ya ce Allahu allazi, shine ubangijin da rafa as-samawati, wato ya daukaka halittar sammai, bi ghairi amadin tarawnaha, ba tare da wani ginshiki ba da kuke gani, haka Allah ya tukare ya tsida sama ba tare da wani ginshiki ba. Wannan kuma kasancewar kudura ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tsida sama ba tare da wani ginshiki ba, kuma tun ran da Allah ya halicce ta haka take, bata yi rauni ba, balantana ta rubto akan waɗanda suke karkashinta. Don haka can cikin suratul hajji yake cewa wa yunsiku samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi idhni inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim, Ubangiji ta'ala shine ya rike sama, ya hana ta fadu ga wanda yake karkashinta ta halaka su. To wannan aya ce daga cikin ayoyin da suke nuna kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kudurarsa, kuma aya ce wadda ta ishi mai hankali ya gaskata alqur'ani, ya bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, saboda babu abin da ya wuce mamaki irin tsida halittar sama. Ubangiji ta'ala ya tsida ta ba tare da wani ginshiki ba, wanda a yau baka isa baka jefa faifai a cikin sararin sama ya tsaya, in ka jefa ma dandabo ne, koda ya tsaya kuma zuwa jimawa ya fado, bayan da za a yi tabbata hakan. Sai ya ce fum mastawa alal arsh, sannan wato sai ya daukaka akan al'arshinsa. Bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai, ya tsida su ba tare da wani ginshiki ba, sannan Ubangiji ta'ala sai ya daukaka akan al'arshinsa, wanda wannan ya maimaitu tun a farkon wato bayani ya gabata akan istiwa'i na Ubangiji subhanahu wa ta'ala tun a cikin suratul a'raf da suratul yunus, wanda kasancewar anan Allah yana tabbatar ma kansa daukaka akan al'arshinsa, daukaka wadda ta dace da girmansa, wanda kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallama wato ya tabbatar masa da haka, wanda bayani ya gabata akan wannan mas'ala a cikin darasin mu na tauhidi. Sai yace wasakhara ash-shamsa wal qamar, kuma shine Ubangijin da wato ya hure rana da wata, ya tsara musu tafiya a lissafi, kowanne idan lokacin sa yayi rana ta hudu daga yamma, daga gabas ta fada yamma, har akai lokacin da Ubangiji subhanahu wataala zai canza mata tafiya, shine idan alkiyama ta kusanta. Don haka Ubangiji ta'ala shine ya hure rana da wata, kenan suke tafiya a lissafi. Sai yace kullun yajri li ajalin musamma, kowanne ɗaya daga cikin su wato yana gudana ne domin wani lokaci wanda yake abun ambato, abun kayyadewa, shine yinin alkiyama. Rana da wata da Allah ya tsara musu tafiya lokacin da ya halicci sammai da ƙasai, to suna da wani lokaci kayyadadde wanda ba za su ketare ba, wanda in lokacin ya zo dole za su taka burki, shine yinin alkiyama. Sai yace yudabbirul amra, Ubangiji ta'ala shi yake gudanar da lamarinsa tun daga sama har izuwa ƙasa, ma'ana dukkan halittun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai, Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake gudanar da lamarinsa game da su, shi ya halicce su, shi yake ba su ci, yake ba su sha, yake ba su iskar da za su shaƙa, shi yake kula da motsinsu, wato da zamansu. An gane ko babu wani wanda yake agaza masa game da tafiyar da al'amarin halittu a cikin sammai ko a cikin ƙasai, kamar yadda yake cewa yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi, Ubangiji ta'ala shi yake gudanar da lamarinsa tun daga sama har izuwa ƙasa. Shine yace yudabbirul amra, Ubangiji ta'ala shi yake gudanar da lamarinsa a cikin sammai da ƙasai, yufassilul ayati, kuma shi yake raba ayoyinsa daki-daki game da abin da bayinsa suke da bukata, la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun, wato dan ku sakankance game da haduwa da Ubangijin ku, shine yini na alkiyama. Kenan wannan labari da Allah yake ba mu cewa shi ya daukaka samaniya, ya tsida ta ba tare da ginshiki ba, sannan ya daukaka akan al'arshinsa, ya hure mana rana da wata, ya tsara musu tafiya a lissafi zuwa wani lokaci kayyadadde, ya ba mu bayanin shi yake gudanar da lamari tun daga sama har izuwa ƙasa, kuma shi yake raba ayoyinsa daki-daki a wajen bayani game da duk abin da bayi suke da bukata. Don haka Allah ya yi haka ne don mu sakankance game da haduwanmu da shi, shine yinin alkiyama. Shine ya ce la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun, wato don ku sakankance ku yadda game da haduwa da Ubangijinku shine a yinin alkiyama. Sannan sai ya ci gaba da wato bada dalilai waɗanda suke nuna kadaitarsa, sai ya ce wa huwa allazi maddal arda, shine dai Ubangijin da wato ya shimfida ƙasa tsawonta da fadinta. Waja ala fiha rawasiya, Ubangiji ta'ala ya sanya duwatsu a cikinta wanda su ne matsayin turaku waɗanda suka kange ta ba ta motsi balantana ta hallaka waɗanda suke kanta na halittu. Kamar yadda ya ce wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, Ubangiji ta'ala shi ya jefa duwatsu a cikin ƙasa suka zamanto kusoshi kenan waɗanda suka ɗaure ta. An tamida bikum, dan kada ƙasa ta yi girgiza ta hallakar da wanda yake kanta na halittu. Shine ya ce wa ja'ala fiha rawasiya, wato shine dai Ubangijin da ya sanya duwatsu, lafazin rawasiya jam'i ne na rasiya, ya sanya duwatsu a cikin ƙasa. Wa anahara, kuma shine ya keta ƙuramu a cikinta. Wa min kulli samarati, wato game da dukkan ƴaƴan itace. Ja'ala fiha zawjayni ithnayn, Ubangiji ta'ala ya halicci dangogi biyu, namiji da mace. A dukkan ƴaƴan itace akwai namiji akwai mace. Akwai ɗan iccen da in ka shuka shi ba zai fito ba, akwai wanda in ka shuka shi zai fito. Amma bambanta tsakanin cewa ɗan icce kaza shine namiji, ɗan icce kaza shine mace, wannan al'amari ne wanda yake na Ubangiji subhanahu wata'ala. Ba mamaki ta hanyar bincike a gano, an gane ko? Amma wannan ilimi ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala yake bincikansa da shi, ba kowa bai kan iya ganewa. Shine anan yace wa min kulli samarati, game da dukkan ƴaƴan itace. Ja'ala fiha zawjayni, Ubangiji ta'ala ya halicci dangogi biyu. Domin lafazin ja'ala, kamar yadda bayani ya gabata, idan ya yi ta'addi ila maf'ulin wahidin, kenan yana ɗaukan ma'anar khalaka. Ai wa khalaka, an gane ku? Wa min kulli samarati, ai khalaka fiha zawjayni ithnayn, Ubangiji ta'ala ya halicci dangogi guda biyu. Wannan lafazin ithnayn ta'akidi ne, ƙarfafawa ne. Idan aka ce zawjayni mun fahimta biyu ake ne. Amma sai ya ƙara tabbatar mana ya ce ithnayn guda biyu kenan, namiji da mace. Wannan kuma bai takaita ba ga ƴaƴan itace. Duk wani abin da Allah ya halitta, ya halicce shi ne dangogi biyu, ma'ana namiji da mace. Kamar yadda ya ce subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kamar yadda ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkarun. Don haka kenan shine anan ya ce wa min kulli samarati, game da dukkan ƴaƴan itace. Ja'ala fiha zawjaini ithnayn, Ubangiji ta'ala ya halicci dangogi biyu, wato namiji da mace. Yughshil layla an-nahara, sannan shine Ubangijin da yake ruhu ma dare, wato yini. Sannan kuma shi ma yinin Allah yake ruhu masa dare, an gane ku? Idan dare yayi ba a tantance ba zuwa lokacin asuba, sai ka gani hasken yini ya keto. Sannan idan yini ya zo ba tare da tantancewa kuma dare sai ya zo, kowanne wato na mai gurbin ɗan uwansa. Kamar yadda ya gabata, inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh yughshi al-layla an-nahara yaqulubuhu hasifa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. To wannan dare da yini, Ubangiji subhanahu wata'ala shine yake ruhu ma junan su akan juna, an gane? Ba wata dabi'a bace ba na cewa in lokacin dare yayi dare ya zo, sannan in lokacin yini yayi yini ya zo. Kamar yadda waɗanda ba su yi imani da alkiyama haka suke gani, duk wani abin da yake gudana na halittu kawai ɗabi'a ce ta yau da gobe. Ubangiji ta'ala shi yake tafiya da dare ya zo da yini, sannan kuma shi yake tafiya da yini ya zo da dare. Kamar yadda yake faɗa a cikin suratul ankabut, qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi ya'tikum bi dhiya afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi ya'tikum bi laylin taskununa fi afala tusirun. Sai yace wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ubangiji ta'ala yace ku gaya mu, in ja'ala Allahu 'alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyama, in har Allah ya maida muku dare ya zamanto dindindin har izuwa kiyama, man ilahun wani Allah ne gairullahi ba Allah da ya halice ku ba ya aci ku biriya zai zo muku da hasken yini in har Allah ya tsaye da dare ya zamanto kullun dare ne har izuwa kiyama waye sai ya zo da yini shine tambaya ce Ubangiji ta'ala yake mana sai ya ce afala tasma'un yace shin ba ku ji ku hankalci abinda ake faɗa muku sai ya ce kuma qul ara'aytum ce da su ku bani labari in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyama in har Allah ya maida muku yini ya zamanto dindindin har izuwa kiyama babu dare man ilahun ghayrullahi ya'tikum bilailin taskununa fi wana Allah ne ba Allah da ya halice ku ba zai zo muku da dare wanda za ku samu nutsuwa ku huta a cikin sa sai ya ce afala tubsirun yanzu ba ku nura dangane da abin da ake faɗa muku sai ya ce ai wa min rahmatihi daga jin kan Allah ne ja'ala lakum al-layla wan nahara Allah ya halitta muku dare da yini suka zamanto suna maye ma juna li taskunu fihi dare Allah ya halice shi dan ku nutsu ku samu hutu a cikin sa wani tabtagu min fadlihi yini ku da Allah ya halice shi ne dan ku kai kawo ku nemi fadala ta Ubangijin kowa ya tafi wajen aikin sa wala allakum tashkurun kuma dan ku gode ma Ubangijin ku akan wannan ni'ima da ya jaddada mu don haka kenan anan da yace yughshil layla an nahara Ubangiji ta'ala shi ke ruhuma dare yini kamar yanda kuma shi ma yinin Ubangiji ta'ala yake ruhu masa dare kamar yanda yace yukawwirul layla 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal layl to dan haka wannan shi ma alama ce wadda take nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wata'ala sai yace inna fi zalika lalle game da waɗannan abubuwan da aka ambata la ayatin akwai dalilai masu nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wata'ala da kudirarsa akan kowa da komai li kaumin ya tafakkaruna amma ga jama'ar da suke tunani su gane girman Ubangijinsu su ne za su gane cewa Ubangijin da ya halicci waɗannan halittu ya wuce wargi shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada wanda kasa idan ka kalle ta yanda Allah ya shimfiɗa ta aya ce wanda take mai girma sannan kuma ga duwatsun da Allah ya saka a cikinta wanda su kansu duwatsun su ma aya ce wanda take mai girma idan ka kalli ƴaƴan itace yanda Allah ya halice su dangogi biyu ga namiji ga mace wannan ita ma aya ce wanda za ta iya nuna maka girman Ubangiji subhanahu wataala sannan kuma maiwar juna game da dare da yini yanda Allah yake ruhuma junansu to dan haka shine sai yace inna fi zalika lalle a cikin waɗannan abinda aka ambata na halittun Ubangiji subhanahu wataala la ayatin akwai dalilai masu nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wataala li kaumin ya tafakkaruna ga mutanen da suke tunani su gane girman Ubangijinsu sai yace wa fil ardi wato a cikin ƙasa kibaun mutajawiratun Ubangiji ta'ala yace akwai yanki yanki waɗanda suke masu makwabtaka da juna lafazin kibaun jami'i ne na kibaa idan aka ce kibaa wato shine yanki wani bangare daga cikin abu shine yace wa fil ardi a cikin ƙasa da Allah ya halice ta kibaun wato akwai yanki yanki mutajawiratun waɗanda suke masu makwabtaka da juna wa jannatun wato akwai gonakai min a'anabin wato na inabi wa zar'un wato da shuka shukoki kenan wa nakhilun wato da dabino sinwanun wato akwai wanda yake mai tashi akan akwai wanda yake da rishu bayan ya tashi akan gindi guda wa gairu sinwan akwai kuma wanda ba shi da rishu idan aka ce sinwan kenan iccen da idan ya tashi gindi ɗaya gare shi amma idan ya daga sai ya yi rishu in ma yayi biyu ko kuma sama da biyu kamar yanda galibi an fi samun wannan a cikin dabino da goruba zaka samu cewa gindin shi ɗaya ne amma idan ya tashi sai ya yi rishi biyu ko uku ko kuma sama da haka to wanda ya zamanto da ya tashi a gindi ɗaya sai ya yi rishi biyu ko sama da biyu shine ake nihi da sinwan sai ce wa gairu sinwan akwai kuma wanda yake ba mai rishi ba wanda yake tashi kawai akan gindin shi daya haka zai meke zuwa sama sai ya ce yuskabi ma'in wahid yace gaba ɗayan su kuma ana shayar da su ne da ruwa guda rijiya guda ake janyo ruwa a basu ko kuma a tauki ɗaya ake ɗauko ruwa a basu an gane ko wani faddilu ba'daha ala ba'din fil ukul Ubangiji ta'ala yace tare da haka kuma muna fifita junansa akan juna a wajen ɗanɗano nan misali kasancewar gona guda ce zaka samu, wannan gona ce ta inabi ko kuma gona ce ta dabino ko kuma gona ce wadda take na shuka, an kawo an shuka wani abu wanda jama'a suke amfani da shi. A nan misali zaka samu dabino daya, kasancewar ya tashi akan reshe biyu, asali gindinsa daya amma yayi reshe biyu, sai ka samu cewa ƴaƴan wannan reshe sun bambanta da wannan, wannan yana da zaki wannan yana da daci, ko ka samu wani yana da zaki wani yana da yami, kuma tare da cewa ruwa daya ake bashi, menene ya bambanta tsakanin su tunda ruwa daya ake basu? Ko kuma ka samu ƙasa ga ta nan yanki yanki na ƙasa ga su suna da makwautaka da juna, wannan ƙasa sai ka same ta idan an yi shuka kai tsaye shuka za ta fito ta yi kyau, wannan kuma ta ki fitowa kuma tare da cewa ruwa ɗaya ne ya sauka a kan wannan ƙasa, sai a ce wannan wuri amfani gare shi wannan wuri ba shi da amfani, menene ya bambanta tsakaninsu? In har ɗabi'a ce kasancewar, me ya hana kasancewar gaba ɗayansu ya zamanto ɗaya, tunda dai a rijiya ɗaya aka ɗauko ruwa aka basu, kuma duka ƙasa ce, kuma ruwa ɗaya ne ya sauka daga sama ya shayar da su? Ko kuma kasancewar me yasa wannan yayi zaki, me yasa wannan yayi daci? Shine anan Ubangiji Ta'ala yace yusqa bima'in wahid, yace gaba ɗayansu ana shayar da su wato da ruwa ɗaya, sannan kuma wani faddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, Ubangiji Ta'ala yace muna fifita junansa akan juna a wajen dandano, zaka samu wani yana da zaki wani yana da yami wani yana da daci, ko kuma ka samu kasancewar wani bangaren yayi ƴaƴa wani kuma bai ba, ko ka samu wasu manya kuma wasu kankana, sai yace inna fi zalika, lalle a cikin irin wannan bambanci da ake samu a cikin irin waɗannan halittu na Ubangiji Subhanahu Wata'ala, la ayatin, akwai dalilai masu nuna kadaitar Ubangiji Subhanahu Wata'ala, li qaumin ya'qilun, wato ga jama'ar da suke hankalta su gane inda aka sa gaba kenan. Don haka ita ma wannan alama ce wadda take nuna kadaitar Ubangiji Subhanahu Wata'ala, yanda wato yake bambanta tsakanin halittunsa, wanda malamai suka ce yanda Allah ya bambanta ƙasa, ƙasa da Allah ya halicce ta, akwai wanda take mai taushi, akwai wanda take jar ƙasa, ka samu wata baka, wata ka same ta ƙasar manda, wata ƙasar kanwa, ga su dai yanki daban-daban kuma suna da makwautaka da juna. Sannan kuma ƴaƴan itace yanda Allah ya bambanta su, wasu suna da daci, wasu suna da zaki, wasu suna da yami, ka samu kasancewar wasu sun tashi akan reshe ɗaya, sai ya tashi a gindi ɗaya sai ya reshe biyu, wani ya tashi akan ɗaya, to yanda Allah ya yi bambanta irin haka a cikin halittunsa na ƙasa, to haka game da ƴaƴan Adam. A cikin ƴaƴan Adam gaba ɗayanmu dai tushenmu annabi Adam, an gane ku? A cikinmu sai Allah ya bambanta mu. Za ka samu a gida ɗaya, ka samu misali ƴaƴa mahaifuwa ɗaya uba ɗaya, za ka samu wani baƙi, ka samu wani fari, ka samu wani dogo, ka samu wani gajere, ka samu wani mumini, ka samu wani kafiri, ka samu wani yana da kaushin hali, ka samu wani yana da taushin hali. Wannan duka al'amari ne wanda yake na Ubangiji Subhanahu Wata'ala. Sannan kuma za ka samu a ciki ɗaya wata mace ta haifi ɗiya biyu, wani kuma an haifi ɗa ɗaya, tare da cewa kuma tushen ɗaya ne. Kenan yanda Allah ya bambanta wato ƙasa da duk abubuwan da suke cikinta na halittu, haka Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya bambanta tsakanin bayinsa, wanda bambantawar nan alama ce wadda take nuna kadaitar Ubangiji Subhanahu Wata'ala da girmansa. Shi ne kadai ya isa yi haka, in har wata ɗabi'a ce to me ya hana yanda wannan yayi kaza shi ma ya zamanto kamar haka? Don haka za mu iske a cikin suratul Rum, yanda Ubangiji Ta'ala yake sanya mana irin waɗannan misalai, kamar yanda yake cewa wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika la ayatin lil alimin, yana daga alamar da suke nuna girman Ubangiji Subhanahu Wata'ala da kadaitarsa, khalqus samawati wal ardi, halittar sammai da ƙasai, wa ikhtilafu alsinatikum, da sabawar harshenku, wannan yana yare kala kala kaza, wannan yana jin Hausa kaza, wannan yana yare kaza, wa alwanikum, kuma da sabawar launin jikinku, wani baki, wani fari, wani ja, to wannan duka alamu ne waɗanda suke nuna kadaitar Ubangiji Subhanahu Wata'ala kamar yanda ya bambanta kasa da abin da suke cikin ta na halittu, to haka ƴaƴan Adam su ma suna da bambanci. Kuma ba komai ba, wannan alama ce wadda take nuna mana girman Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Don haka yace inna fi zalika, lalle game da bambanta irin waɗannan halittu, la ayatin, akwai dalilai masu nuna kadaitar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, li qaumin ya'qilun, wato ga jama'ar da suke hankaltar abinda ake fada musu. Wa in ta'jab fa'ajabum qawluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid, ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihim al-masulat wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi 'ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidul 'iqab, wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila 'alayhi ayatun min rabbih innama anta mundhir wa likulli qaumin hadid. Wato Ubangiji ta'ala ke fada, wa in ta'jab, Allah ya ce masa in har kayi mamaki kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da karyatawar da jama'ar ka suka maka, tare da cewa kafin ka fada musu cewa kai manzo ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a matsayin amintacce mai gaskiya kake a wajensu, don haka manzon Allah ya samu mamaki, yaya kafin na zo na fada muku cewa ni annabi ne na Allah manzonsa ne, abinda kuke kira na as-sadiqul amin, mai gaskiya wanda yake amintacce, to kuma yaya za ku canza hali bayan Allah ya mun baiwa ya turo ni a matsayin manzo? Shine anan Allah ya ce wa in ta'jab, in har kayi mamaki game da karyatawar da mutanenka suka maka bayan da sun yarda da kai sun amince maka. Ubangiji ta'ala ya ce fa ajabun qauluhum, wato fadar na cewa a idza kunna turaban, shin yanzu idan muka zamantu ƙasa muka rujuddige, a inna da fi khalqin jadid, shin mu ababan tadawa ne mu koma wata halitta sabuwa? Allah ya ce wannan shine mafi mamaki, fa ajabun, ai wannan shine yafi mamaki. Ko kuma wa in ta'jab, in kayi mamaki game da yanda suka kasa gane girman Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bayan waɗannan dalilai da Allah ya zano a baya, tun daga Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda bighayri amadin tarawunaha thumma istawa 'ala al-'arsh, har izuwa nan dalilai ne wanda mai hankali ya isa ya gane girman Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Shine Allah ya ce wa in ta'jab, in har kayi mamaki rashin ganewar su game da wannan ayoyi namu da muka zana. Allah ya ce fa ajabun, abin da yafi komai mamaki qauluhum, fadar su da suka ce a idza kunna turaban, yanzu idan muka kasance ƙasa muka rududdige bayan mutuwarmu, a inna la fi khalqin jadid, shin yanzu za mu zamanto a cikin halitta wadda take sabuwa za a tada mu bayan mutuwa? Wannan shine yafi mamaki, wanda kasancewar tashi bayan mutuwa abu ne wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala dalilai a hankalce da dalilai waɗanda suke a shar'ance sun wuce a lissafa, wanda duk mai hankali in ka tsaya ka yi tunani Ubangijin da ya halicce ka a farko a babu kai, ai sake ka bayan ƙasa ta cinye ka, abu ne wanda yake mai sauki a wajensa, kamar yanda yake cewa wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, Ubangiji ta'ala shine yake farar halitta a babu ita, sannan kuma shi yake sake ta bayan kenan ta rududdige, sai ce wa huwa ahwanu alayhi, sake halitta shine mafi sauki a wajensa kenan a hankali, wai a hankalce ma tukwa. Mutumin da ya kirkira abu a farko a babu shi ba tare da ya ga hoton shi bai yi shi, shin sake shi zai zame masa aiki? Ba zai zame masa aiki ba. Dan haka Ubangiji ta'ala cin yake fada cewa awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bi qadirin ala an yakhluqa mithlahu bala wa huwa al-khallaqul alim, yace yanzu Ubangijin da ya halicci samai da kasai, an gane ku, yanzu Ubangijin da ya halicci samai da kasai bai zamanto ba mai iko a bisa da zai halicci kwatancin su bayan sun zama kasa, sai ce bala, kwarai da gaske Ubangiji ta'ala shine wanda zai iya maida halitta bayan ta zama kasa, domin shine al-khallaqu mai matukar halitta kuma shine masani game da bayinsa. Duk inda kake da wanda yake cikin teku, da wanda aka kole shi aka shekar da tukar, da wanda naman dawo ya cinye shi, gaba dai Ubangiji Ta'ala zai tattara halittar shi ya sake shi a ranar kiyama. Kamar yadda can karshen suratul ahqaf Ubangiji Ta'ala yake sanya mana dalili a hankalce wanda ke nuna mana girman Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ikonsa akan sake halitta bayan ta zama kasa. Kamar yadda yake cewa awalam yarau annallaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda walam ya'i bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta bala sai ce innahu ala kulli shay'in qadir. Ubangiji Ta'ala ya ce shin yanzu ba sa ganin cewa ba su san da cewa ba Ubangijin da ya halicci sammai da kasai, duk girman su Allah ya halicce su, walam ya'i bi khalqihinna kuma bai gajiya ba game da halittarsu. Shin bai zamanto ba mai iko a bisa ya rayar da matacci bayan mutuwar su? Sai ya ce bala kwarai da gaske Ubangiji Ta'ala shi yake da ikon rayar da halittu bayan mutuwa. Sai ya ce innahu ala kulli shay'in qadir, domin shi mai iko ne akan dukkan kowa da komai. To dan haka shine anan Ubangiji Ta'ala ya ce fa ajabun, abin da yafi komai mamaki, qauluhum fadassu da suka ce a idza kunna turaban, shin yanzu idan muka zamanto kasa muka ruddige, a inna la fi khalqin jadid, shin yanzu muna cikin halitta wadda take sabuwa wadda za a tada? Ubangiji Ta'ala ya ce ulaika, waɗannan kenan masu inkarin tashi bayan mutuwa, allazina kafaru bi rabbihim, sune waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu suka ƙaryata manzanninsa. Wa ulaika al-aglalu fi a'naqi, waɗannan in kiyama ta yi sune ke akwai hukumi a cikin wuyansu. An gane ko? Lafazin wato aglal jam'i ne na wato shine gul, idan aka ce algul shine wato kukumi, sarka da ake sanyawa a cikin wuya wanda yake na fursuna wanda aka kamo shi a fagen daga. To haka Ubangiji Ta'ala zai sanya musu sasiri a cikin wuyansu a ranar kiyama a ja su zuwa wuta. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce wa ulaika al-aglalu fi a'naqihim, waɗannan su ne waɗanda in kiyama ta yi wato akwai hukumma a cikin wuyayensu. Wa ula'ika ashabun nar, waɗannan su ne ƴan wuta, kun fiha khalidun, Ubangiji Ta'ala ya ce kuma su masu dawwama ne a cikinta in sun shiga har abadan abada ba za a fitar da su ba. Wa yasta'jilunaka bisayyi'ati qabla alhasana, Ubangiji Ta'ala ya ce suna maka gaugawa game da wato saukar ita ce azaba, qabla alhasana wato kafin wato shine alhasana kikkiawa ita ce lafiya, shine zama lafiya. Wa yasta'jilunaka suna neman gaugawarka bisayya wato shine da azaba, qabla alhasana wato kafin lafiya da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya jaddada musu. Ana zauna lafiya ne anan suke neman cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in har manzo ne da gaske to ya sanya a yanzu azabar Allah ta sauka, kamar yadda suke cewa in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim, shine anan Allah ya ce wa yasta'jilunaka suna neman gaugawarka bisayyati wato game da mummuna ita ce azaba, qabla al-hasana wato kafin kikkiawa ita ce lafiya. Wa qad khalat min qablihimul masulat, Ubangiji Ta'ala yace alhali ko hukumomi na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sun wuce a cikin wanda ke gabanin su na al'umma, kar su manta al'umma nawa Allah ya halaka kafin su. Lafazin almasulat jam'i ne na masula, idan aka ce masula ita ce hukuma, shine Allah yace wa qad khalat min qablihimul masulat, tabbas Ubangiji Ta'ala ya ce hukubu wato hukubobi sun wuce a wanda ke gabaninsu kenan na al'ummu, Ubangiji Ta'ala ya halaka su. Ina mutanen Nuhu, ina mutanen Annabi Salih, ina mutanen Annabi Shu'aibu, ina mutanen Annabi Lut, gabaninsu waɗannan al'ummu suka kasance, kuma gaba ɗayansu Ubangiji Ta'ala ya halaka su. Kenan ya kamata wannan ya zame musu wazi. Sai ya ce wa inna rabbaka, lalle Ubangijinka lazu magfiratin linnasi ala zulmihim, ma'abucin gafara ne ga mutane a bisa zaluncin da suka ma kansu, duk zaluncin da suka ma kansu in dai sun tuba to Ubangiji Ta'ala zai gafarta musu, ko mun girman laifin. wa inna rabbaka kuma lalle ubangijinka la shadidul iqab wato mai tsananin ukuba ne ga duk wanda ya saba masa wannan karantarwa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala hada tsakanin kwadaitarwa da suratuswa da yace wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmi lalle ubangijinka ma'abucin gafara ne ga mutane a bisa zaluncin da suka ma kawo nansu kaga wannan kwadaitarwa ce ubangiji subhanahu wata'ala yake ma bayin sa dun laifin da suka yi su koma zuwa gare shi zai yafe musu sai yace kuma wa inna rabbaka la shadidul iqab lalle ubangijinka mai tsananin ukuba ne ga duk wanda ya saba masa kaga wannan tsoratarwa ce to haka ake bukatar mai wa'azi ya zamanto yana hada tsakanin tsoratarwa da kwadaitarwa kar mai wa'azi ya zamanto a kullun kawai sai dai yayi ta kwadaitar da jama'a ya ringa ba su labarin aljanna da ni'imomin da suke cikin ta to wannan sai ya sanya mutane su amince ma ta lalata ubangiji subhanahu wata'ala su ga cewa sun hautu din nazira idan ko mai wa'azi ya zamanto a kullun kawai banda bayani game da azaba da ukuba da ubangiji subhanahu wata'ala ya tana dama waɗanda suka kangare masa wannan kuma sai ya kai mutane ya zamanto sun yanke kauna game da jin kan ubangiji subhanahu wata'ala dan haka shi musulunci abu ne wanda yake bukatar at-tawazu an gane ku daidaitawa ya zamanto kwadaitarwa da tsoratarwa kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala haka yi ba alqur'ani ɗaya bayan ɗaya kamar yadda sura ta farko a cikin alqur'ani da yace alhamdulillahi rabbil alamin nan kaga yabo ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ma kansa wanda kuma a kaikaice yana koya mana ne yadda zamu yabe shi sai yace arrahmanir rahim mai gamammiyar rahama a nan duniya wadda ta hada mumini ta hada kafiri arrahim mai kebantacciyar rahama a gobe kiyama wanda ba ta shafar kowa sai mumini kaga anan menene kwadaitarwa ce ubangiji ta'ala yake mana domin yana nuna mana ya siffanta da rahama sai yace maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako shine idin alkiyama kaga a karkashin wannan aya tsoratarwa ne ubangiji ta'ala yake mana da yace shi yake da mulki a ranar sakamako kenan ba wanda sai yace kaza sai abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya zartar da shi to dan haka shine anan yace wa inna rabbaka lalle ubangijinka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim ma'abucin gafara ne ga mutane akan zaluncin da suka ma kansu wa inna rabbaka lalle ubangijinka la shadidul iqab wato mai tsananin ukuba ne ga duk wanda ya saba masa sai yace wa yaqulul ladhina kafaru wadanda suka kafirce ma ubangijinsu suna fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laula unzila alaihi ayatu min rabbi in har wai manzo ne da gaskiya me ya hana a saukar masa wata aya daga wajen ubangijinsa wadda za ta nuna gaskiyar annabtar shi an gane abinda suke nihi da aya mu'jiza wai me ya hana a saukar masa da wata mu'jiza wadda za ta nuna gaskiyar manzancinsa ubangiji ta'ala sai ya ce innama anta munzir ka san da cewa kai dai wato mai galgadi ne kawai bakka da wani aiki sai galgadi zawwa da aya ba naka bane ba wali kulli qaumin had ubangiji ta'ala yace kuma na ga dukkan jama'a hadin wato mai kira wanda yake kiranta zuwa ga hanyar Allah shine annabin da Allah ya turo mata kowanne ko kowace al'umma an gane ko wali kulli qaumin na ga kowace jama'a kenan hadin mai shiryarwa kamar yadda Allah ya faɗa wa in min ummatin illa khalafiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya wuce a cikinta hadin anan kenan shine in ma ya zamanto annabin da Allah yake turowa wanda yake kiran al'umma zuwa tafarkin ubangiji subhanahu wata'ala ko kuma hadin kamar yadda wasu malamai suka faɗa shine Allah subhanahu wata'ala wali kulli qaumin had na ga dukkan jama'a hadin mai shiryarwa shine ubangiji subhanahu wata'ala kenan in ma hidayatu dilalatin wa irshar ko kuma hidayatu tawfiq Allah ya turo manzanni su gaya muku an gane ku wanda Allah ya masa dace Allah ya bashi wannan hidayah ta biyu hidayatu tawfiq ya masa dace dangane da karbar abin da manzanni suka zo ko kuma ya zamanto an ya takaita akan wannan hidayatu dilalati wa irshar an nuna masa hanya an masa bayani kuma tashi ta rage nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.